إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين.
نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح القاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجرك إليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام.
يومنا ثلاثة 20 غوات رمضان هجرة سنة شكرا تبودايا داري هدو دا 40 دا هدو دا هجرة المنزل الله صلى الله عليه وآله وسلم wanda shine dai dai da 11 ga watan April miladiya tana da shekara 2023. Alhamdulillah, kamar yanda muka sani a wannan rana, ranar 20 ga watan Ramadan, ita ma rana ce mai dimbin tarihi. Kamar yanda aka sani, watan Ramadan wata ne wanda Allah Ubangiji ya fifita al'ummar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama da shi, shine yasa suna azumtar sa, kuma ya fifita shi da abubuwa da yawa. Daga cikin abin da Allah ya fifita shi da shi shine har ma akwai wata wani dare daga cikin dararen wannan wata wanda ana cewa inda za a auna shi ne to ya fi wata dubu. Lailatul Qadri khairun min alf shahr, ta fi wata dubu. Sai ta kuma wannan Lailatul Qadri din, duk da malamai sun tafi akan cewa an boye ta a cikin dukkanin watannin shekara, amma kuma sai suka fi rinjaye akan cewa an fi kyautata zaton samunta a cikin watan Ramadan. Haka nan a cikin watan Ramadan din suka ce za a iya samunta a cikin kowane dare na Ramadan, amma an fi sa ran cewa za a fi samunta a cikin goman ƙarshe. Sannan aka ce kuma goman ƙarshen za a iya samunta a kowane rana daga cikin goman ƙarshe, amma an fi tunanin za a same ta a cikin mara, wato shi ne 21 da 3 da 5 da 7 waɗannan dararen da 9. To abinda ake tunani kenan an fi samunta a wannan lokacin. To kamar yadda Allah Ubangiji ya boye waɗannan, ya kuma albarkaci watan Ramadan da waɗannan abubuwa da yawa a ciki, daga ciki har da kulawa da abin da ya shafi Alkur'ani. Yanzu da ba dan Ramadan ba, za ka ga cewa inda za a rika haduwa ana yin darasin tafsirin Alkur'ani a kullum ko duk sati, to da wuya ka ga mutane ba su kosa ba. Amma saboda wannan abin na Ramadan din, sai Allah Ubangiji ya sa mutane kuma shauki na san karatu da shauki na san Alkur'ani, musamman dama an saukar da shi ne a cikin wannan wata. An ce daga a cikin wannan wata aka sauko da shi, aka kawo shi, aka taho da shi, aka kawo shi Baitul Ma'mura, Baitul 'Izz, aka ci gaba da rarraba shi kuma a cikin waɗannan kwanaki ko kuma sauran waqa'i da ahdath tarihiyya da suke faruwa a cikin kowane lokaci. To, a haka wunin shi ma yana da tarihi, daga cikin irin tarihin da kwanaki na wunin Ramadan ya bar mana shi ne aka samu a cikin irin waɗannan kwanakin ne aka yi a Ghazwat Badr al-Kubra, yaƙin Badar babbar, wacce aka yi ta a 17 ga watan Ramadan. Shi ma mun dan tattauna akan irin abubuwan da suka faru a nan. To kuma daga cikin irin abin da Allah da ya keɓance mu da shi a cikin wannan wata na Ramadan kuma, sai yasa kuma a irin wannan rana ta 20 ga watan Ramadan aka yi fathu Makka, al-fathu al-akbar aw al-fathu al-a'zam. Allah dama ya gaya masa ya ce laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqqi latadkhulunna al-masjida al-harama insha'a Allahu aminina muhallifina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dhalika fathan qariba. Wannan fathan qariba din nan wanda malamai suka ce shine inda Allah ya ce inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Allah ya ce wa manzo Allah mu ne muka yi maka fatahi mabayyani. Wannan fatahu Makka, to a irin wannan rana 20 ga watan Ramadan manzo Allah ya shige ta. Amma dai kamar yadda aka sani an ajiye azumi, kamar yadda muka bada amsa a jiya, an ajiye azumi da aka fita Badar, haka an ajiye azumi da aka taho fatu Makka. Manzo Allah ya taho kamar yadda muka faɗa a 10 ga wata, ranar 10 ga watan Ramadan, wannan ranar ce manzo Allah ya fito. A wannan din da muka yi darasin da muka gabata na ranar 10 ga watan Ramadan, mun faɗi dalilan da suka sa aka yi fathu Makka. Dalilan da suka sa aka yi fathu Makka, babban dalilin da shine jigo a cikin dalilan shine warware alƙawarin da Quraishawa suka yi bayan Hudna, inda aka yi a yarjejeniyar da aka yi a Hudaybiyya, a sulhul Hudaybiyya. Suka warware ta, manzon Allah duk da haka yayi tarayyus, wato yayi dakaci a bisa ga halin manzon Allah da aka sani na baya yin gaggawa wajen ɗaukar hukunci ko yanke hukunci. Yace a aika a jishin menene wannan abu? Dama manzon Allah ya faɗa ya ce ka'anni bikum bi Abi Sufyana, kaman da ni da ku da Abu Sufyana ya zo zai ƙara jaddada wannan alƙawari din, ya kuma wa yazidu fil mudda, ya ƙara neman ƙari a cikin muddar da aka ɗauka ta Hudna din. Yace to amma da yazo sai bai faɗi irin ɗanyen aikin da suka taimakawa Banu Bakr suka yi a Banu Khuza'a ba. Banu Khuza'a su ne mutanen manzon Allah ƙawaye wanda suke kwance da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. To dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi abin da ya kawo ka kenan, yace abin da ya kawo ni kenan, yace to shikenan, sai ya kale shi, bai ce komai ba, ya rabu da shi. Bayan ya gama wannan kewayen, saboda haka babban jigo na fita a jefatu Makka, to an same shi ne sakamakon warware wannan alƙawari. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ranar 10 ga watan Ramadan, a kwana a tashi a yada zango a nan, a tafi can, har Allah ya sa ranar 20 ga wata na wannan wata da muke ciki na Ramadan, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 8, wanda shine yayi daidai da 10 ga watan January, miladiya tana da shekara 630 daidai da hantsi, manzo Allah ya shiga Makka. To amma kafin a yi haka, mun sani cewa kamar irin jiya 19 ga wata, manzo Allah ya da zangon ƙarshe a Marru Zuhra. Kullum ina ga mana cewa anan zaka ga wato wani irin ƙwarewa da manzon Allah ya yi amfani da ita ta isar da saƙo kai tsaye zuwa ga zukatan masoya da maƙiya, wato akwai hanyar da ake bi a isar da sako kai tsaye wanda wannan abun dole sakon tasirin sa yafi aje a fada da baki shine lokacin da manzo Allah ya tsaya a baro zarar sai ce to kun ga adadin mutanen da muka taho da shi ya kai mutum 10,000 dan manzo Allah ya fito da mutum 10,000 daga Makka amma an ta harhaduwa an ta harhaduwa shi sai nake mana Hunain da mutum 12,000 manzo Allah ya fito Hunain amma waɗansu duka an ƙara yawa ne bayan an yi fatko Makka saboda waɗanda suka zo suka harhadu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya fito Hunain da 12,000 shi yasa suke cewa lan nughlabal yawma an qilla suka suka bai sai da suka rika cewa in dai dan kankanta ne yau kan ba za a rinjaye mu ba shine inda Allah yake cewa laqad nasarakum Allahu fi mawatina kathiratin wa yawma Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'an wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin Allah yake to sai da kuka ji yawan ku ya burge ku har kuna mamakin yawan ku wato kamar kun rubutu da yawan ku amma sai gashi hakan kuma bai faru ba a ƙarshe dai Allah ya ƙara aiko mala'iku kamar yanda a Badar ba su da yawa Allah ya aiko mala'iku nan ma a Hunaini da abun ya takure sai Allah ya aiko kuma wasu mala'iku din wanda mun shafa fada su akan tarihin gazuwar Hunain dan haka manzo Allah a nan wajen Amaru Zahran sai ce to tunda mun kai 12,000 kowa daga cikin mu Yahuda a cibal bal guda daya ya rike a hannunsa kowa ya zama yana da cibal bal daya kaman candle daya amma irin wannan fitilan nan in ai irin nan nan ma a cibal bal ake cewa ko aha to haka aka take aka hura ta saboda haka duk cikin dadin inda aka yi zango daga ko ina hangowa hasken wutar ake saboda haka kalli wuta a cibal bal yadda take yi amma guda 12,000 yayin da wasu suka ce a'a wai ice aka ce kowa ya dauki ice ya hura ya haka ya rike shi amma itan ba yana ba ya zama garwashi ba yana yin babaniya haka zai ya rike shi to kaga a tsaga ice guda 10,000 na mutum 10,000 kaga za a to wannan abun shine fara firgita mutanen Quraishi a Makka ya ake ciki ne wannan abu me yake faruwa ai ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne a wani shi ne a wannan haka wasu na ta a kai kabilar kaza ne suke yin toyi ai lokacin fara aikin suka ce ya ci karfin wannan wa ne su da wannan abu aka zo aka saboda haka abinda aka so a isar a wannan sakon na wannan aikin to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da shi na wannan zuwan da aka yi sadazali ya zo muku a zuciyarku da cewa lalle wanda ya tsara irin wannan fitila kawai amma ta cika wannan dajin ya zama yayi haske haka to ba san iyakacin yawan su ba to bayan an wayi gari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi ya shiga amma kafin ainan kar mu manta da abin da nake yawan ƙara maimaita mana a wannan lokacin a irin haka ne wannan zaman da aka yi Amaru Zahran shine Abu Sufyan ibn Harb ya gangaro ya sadado ya zo shi to shi dai yanzu bari ya zo ya ga ya za a yi wai al'amarin nan ba yanda za a samu wata hanya wacce za a dan daidaita a tsara a shirya ba sai manzo Allah ya shiga Makka ba kwana 10 ko ko fiye da kwana 10 da suka wuce can fa ya je har Madina bai samu karbuwa ba babu wata cikakkiyar amsa amma yanzu ga manzo Allah ya zo zango ɗaya rage masa ya shiga amma saboda karfin hali irin na Abu Sufyan amma kokarin da kake a gaya za a yi manzo Allah ya koma ya tace je wajen Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abokin sa ne tun a jahiliya yace masa to kai ya za a yi yace ni abinda nake so yanzu ka kai ni wajen manzo Allah yace haka ne sai yace to bari zan kai ka Abbas ya dauko ta a wannan din alfadara ta manzon Allah alfadarin manzon Allah ta macen ya dauko ya goya shi a sama da aka zo ana ta gani jana cewa babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne kuma akan abun hawan Annabi sallallahu alaihi wasallama amma na bayan na fadi Abu Sufyan wanda suka san shi sun san shi su al-ansar bisu ma san wai Abu Sufyan ba su muhajiran su ne suka ai ku Abu Sufyan ne Abu Sufyan ne eh
waye Abu Sufyan ai kuma ga Abu Sufyan nan da kuke ba mu labari eh shine yanzu ina za a daina cewa manzo Allah ah to a san da maka a san ga Abu to shine fa akai kauri aka ji ga Sayyidina Umar kuma to Sayyidina Umar gafa abin da ke faruwa sai akai ai mun ga Abbas ya goyo Abu Sufyan an nufi sai bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam can za su je a baki hakuri a koma sai ba zai yi ba sai ka da shi ma ya tafi ya tafi da sauri da yaje salat da sun riga shi isa ya shiga ciki ya tsaya anan ya tarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saki fuska ga Abu Sufyan da Abu Sufyan yanzu har yanzu Allah bai sa ku gane cewa abin da nake kai shine gaskiya ba an ce a wani wajen yake masa amma ana laka an tashhada Allah ilaha illa Allah wa anni rasulullah har yanzu lokaci bai yi ba saka gane cewa ni babu wani ubangiji sai Allah madaukakin sarki kuma annabi Muhammadu ni dinnan bawansa ne kuma manzansa ne har yanzu lokaci bai yi ba annan ne Abu Sufyan ya ce masa to wallahi tunda ka zo da magararka da ka ce la ilaha illa Allah yace bana shakku akan haka na san ba wani ubangiji sai Allah wala in sa'alta man khalaqa samawati wal arda sai Allah ne amma yace amma da kace amma qauluka innaka rasulullah yace amma da kace kai manzon Allah ne amma haza yace wannan kan fa fil nafsi minha shay yace wannan har yanzu a zuciyar akwai wani kashkashin wani abu a ran na in gane cewa yace wai ya gane cewa ya yadda cewa manzon Allah ne manzon Allah ya murmushi bai ce kawai ba ya kane shi saboda hakuri irin nasa ka gane cewa manzon Allah ya saba da irin wannan danyen kan da madanganun da ake yi an sha ayi a gaban sa baya cewa komai sai dai ya murmushi ya kale to ai maganar ne magana ba za ta canza abin da Allah ya yi ba haka ne yanzu akwai maganar da za ta yi ai kama magana ai magana ni din nan ta maida ni baki akwai da za ta ta maida jikina kalar jikina ya koma baki haka Allah ya yi na ce aha ko ko akwai yanda za a yi ta rage wani ko yanzu akwai magana da za a yi ta magana a kai sai mu a yi magana magana dai kawai dan magana ta fatar baki kawai ta sa in zo in fata yin tilawa a inda ne shi za ta tashi kare to amma matsalar shi ne magana mutum sai dauka magana sa za ka iya yin wani abu a tsarin Allah sai fa mutu ga ma haka suka zo gaban manzo Allah yace maganar ka ta biyu da kake kai manzo Allah ne har yanzu akwai fashimashi abinci ya sa haka ta gaya masa manzo Allah ya dariya ya kuma burmushi anan ne sayyidina Umar ya miƙe ya tashi yana ciri ya ja kafofin sa yace amma wallahi law uzila hadha ar-ra's la zala hadha ash-shaq yace da za a cire wannan kan da wannan shakkun ya fita shi ma da an cire shi manzo Allah bari na sauke kan nan ya koma kasa mu ga ta shakku manzo Allah bai ce komai ba Umar yana tabari sayyida Abbas bin Abdul Muttalib yake cewa Umar wannan abin ta ina jiya ba kar a zo fa ko ɗan ubanci ne yake nema ya ji haka yace me yake cewa tun da ni nake da wannan daga cikin kabilar kura ba ka zo ka azzal ya ka ba yace wallahi ba haka bane san da ka musulunta na fi farin ciki da musuluncin ka fiye da musuluncin babana yace ka san da ni yace saboda manzo Allah ya fi farin ciki da musuluntar ka fiye da ta baban nawa
Allah
haka yake ba suna girma ma duk abin da aka danganta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan gabar nakan tuna da wata riwayar hadisin nan na Tirmidhi wanda yake magana akan cewa lokacin da sayyidina Umar radiyallahu anhu yayi raban kyauta ya fara raban kaman salar albashi na mayaka da ya tashi bayarwa sai ya ba wa Usama ibn Zayd abinda yafi wanda ya ba wa dansa Abdullahi ibn Umar sai Abdullahi ibn Umar ya zo dan sai ce baba na ga kai raban abubuwan da zaka bayar amma salar din Usama ibn Zayd sai naga ya tunawa yace kuma ni kaga ba wani abu wanda ya riga ni bai girme ni ba bai riga ni musulunci ba ba wani abu yake iya yi wanda ban iya yi ba yace amma ka bashi fiye da nawa sai yace ka san dalilin da yasa na bashi fiye da naka yace a'a yace saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fi san sa fiye da kai kuma ya fi san baban sa fiye da babanka nan ba maganar girma bane ai Umar ne baban Usama ibn Zaid ibn Haritha ne bai kai sayyidina Umar a musulunci ba amma manzo Allah ya fi san Zaid ibn Haritha akan Umar haka kuma sayyidina Umar din ya fada yace manzon Allah ya fi son sa fiye da kai kuma ya fi son babansa fiye da babanka ni dan haka shi yasa sai muka zabi soyayyar manzon Allah akan soyayyar mu kanmu haka yake ka duba sharhin da al-mubarak furi yayi a wannan karkashin wannan hadisi akan magana ta haka akwai sahabin annabi da ya ga Muhammad bin Usama bin Zaid yake tambaya akwai man da suke Allah bin Umar ne yake wannan kai wannan wani ne wannan haka aka ce ai wani yaro ne ya ganshi yana takama ya kafa ya ja kayan sa yana jan kasa yace maka waye wannan aka ce waye wannan aka ce yace da kamar zai kira shi ne ko ai maka magana ko ai me ne aka ce mishi ai da an gaya ma wancan da ya daina jan kayan sa da ya ce masa alkhairi suka ce masa aka maka Allah ka san ko waye ke ai yace Muhammad ne dan Usama ibn Zaid bin Haritha sai da jinjina ya ajiya ya ajiya da zuciya da wani dan tsiki a gaban sa ya ja haka yana da tsici ka amma wallahi law ra'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam la habbahu yace wallahi da manzo Allah ya dan shi da sai ya so shi haka manzo Allah yake son shi saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abun da ya shafe shi wannan abun kuma da ya zama wani abu da daban muhimmi ba a saka shi a cikin sauran mutane haka yake to shine fa yace masa dan haka a lokacin da ka musulunta na fi farin ciki fiye da musuluntar babana saboda na san manzo Allah sai a fi farin ciki da haka saboda kusancinka da shi yace amma Abu Sufyan ne ka iya tuna abubuwan da yayi to an ce anan wajen bayan sayyidina Umar ya faɗi wannan maganar nan in an cire wannan wuyar ta sako a wannan shakkun zai kauce to sai aka ji wata murya can daga baya tace mahalan ibn al-Khattab ba hankali ya zan kada ai shiriya a wajen Allah take mahalan ibn al-Khattab fa innal huda fi yadillah a wajen Allah take shiriya to shi ne sai ya maida sai kai aka ja maida sako gansa a cikin gida ya koma ya zauna yana huci ba to anan wannan abun shi ya karya Abu Sufyan waiwaya wanda zai sai ga ashe Bilal ne Bilal wanda suke ba wa wahala suke gana mara azaba a Makka amma yau gashi yayi magana daya duka jimla bata ci biyu ba ga mutu ga kushin Umar ya kwanta sai ce wannan addinin naku musulunci ne musulunci nan naku addinin nan gaskiya ne ba zai yi ya zamanto a ce Umar yana fushi yana sababi wani mutum kamar Bilal yayi magana daga zaune daga cikin inda yake kuma ya hakura kai wannan abin da ku gaskiya ne ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah yace na ran da sai da ba wani fa sai Allah ba wani ubangiji abin bauta sai Allah kuma kai ne manzon nasa na yadda yanzu kan kai manzon sa ne to bayan an yi wannan sai Abbas yace masa ya rasulullah ka san Abu Sufyan mutum ne wanda yake so a ji sunansa ya kamata ka nuna wani abu wanda zai gaya zai nuna zai alamta cewa fa Abu Sufyan yanzu ya zama ba ordinary mutum ba sai yace wannan abu mai sauki yace ka sa umarni a shaida in za a shiga gari man da khala dara abi sufyan fa huwa amin wanda bi ya shiga gidan Abu Sufyan ya amintu mutanen garin maka yake ana ala man dakala dara abi sufyan fa huwa amin wanda din ya shiga gidan Abu Sufyan ya fake to ya amintu wanda ya zauna a gidansa bai fito yayi yaki ba ya amintu wanda ya je masallaci ya amintu manzo Allah ya ce wanda din ya je cikin masallaci ko je cikin Kaaba ya amintu in banda waɗansu mutane guda hudu daga cikin su akwai Abdullah ibn Abi Sarqi yace ko kun same shi ya ratayu da ɗakin Kaaba wannan labulan jikin ɗakin Kaaba din ku kaso shi ku kawo mishi amma kafin mu bar nan da tunda mun kawo wannan kisar Abdullahi bin Abi Sarhi dan fa kadi manzo Allah abin da ya fada aka tafi neman sa ashe ya fake wajen sayyidina Uthman ibn Affan sayyidina Uthman ibn Affan ya kawo shi wajen manzo Allah a shahararren hadisin da Abu Dawud yake riwaya mana daga Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu yake cewa da aka kawo ana neman Abdullahi bin Abi Sarhi yana daga cikin masu rubuta wahayi da a farko sai ya riga da ya koma tare da kafirai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake to wannan mutumin kuwa wanda bi ya da Abdullahi bin Abi Sarhi to yake kokari ya taso mana shi cikin maganganun da yake fara har cewa yake ai shi kansa ya san akwai guraren da shi ya ƙara su ba Allah ne ya faɗa ba saboda tsabar wulakanci da yake wai a cikin Alkur'ani shine manzo Allah yake to in an kama shi ko da an kama shi yana manne da jikin ɗakin ka ba a kaso shi a kawo masa shi amma sai da shi da Sayyidina Uthman da sun ga uwar bari malam sai su koma su fake da manyan mutanen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai ga Sayyidina Uthman ya zo da Abdullahi bin Abi Sarhi aka daje kai a kalle shi ah shine ce ya Rasulullah na zo ne in sa ka kai mubaya'a da shi mubaya'a da shi kuma yace eh manzo Allah ya daga kai ya kalle shi ya saukar da kansa manzo Allah na zo ne kai mubaya'a da shi haka ya ƙara daga kai ya saukar da kai manzo Allah na zo sai da kai sau uku a ƙarshe bayan a ta hudun sai manzo Allah ya mubaya'a da shi ya yafe magana ta ƙare amma ka ji wani abu na manzo Allah sai yake musu amma kana fikum rajulur rashidun ba za a samu wani mutum mai kaifin hankali a cikin ku ba hina ra'ani ka fafsu yadi an mubayati ni san da ya ga na jinka hannuna na ki mubaya'a da wannan mutumin fa yaqtuluhu ya tasi ya kace shi haka manzo Allah ya ce yanzu ba za a samu wani mutum mai kaifin hankalin ku ba a cikin ku da mana da kuka ga na ki bashi hannu an samu wani yayi dabara ya tashi ya kace shi da wallahi na ji dadin hada
Allahu akbar
sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi wannan maganar sai suka ce mashi ya rasulullah Allah au mata ilaina bi ainik yace da kai mana nuni mara da idan ka da ka kafta mana ido sai ce ma yambaji li nabiyyin an takuna lahu kha'inatul a'yun sai manzo Allah ya ce ai ba zai taɓa yiwa ga annabi ba a ce yana da kafta ido wanda zai yi wa mutum signal dan ya aiwatar da wani abu ba na ban iya ba komai nasa kawai haka yake tare zahirin sa da zahirin babu coge ko wata zarmiya ko wani harangal ko wani abu wanda yake nuna alamar fashi-fashin mutumin ba komai na safi ne yake in za a kashe shi da an kashe shi da na jira ɗaya zukan ba a yi ba na yi mubaya'a da shi magana ta ƙare shi ke nan khalas ta ƙare wannan abun fa yana daga cikin yafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yana daga cikin darussan da muka ɗauka a fatu maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Abu Sufyan din da shine ya je Makka a Madina karai wannan akai duk kullu shine kan wawuwar gami na ga mana a Badar shine ya taho da wannan ayarin shi ya samo labarin cewa manzo Allah sun fito shi ya aika labarin Makka shi kuma bayan da akai Badar shi ya jinjayi jama'a aka tafi Uhud ya jagoranci jama'a aka je Uhud abinda duk ya faru a Uhud aka yi a Uhud din har zambo yake yi Usman zan Allah a wannan lokacin fa yanzu da cewa an musulunta kuma magana ta kare fa shikenan yanzu manzo Allah ya ba da shaida ne akan ma wanda ya shiga gidansa ba ya amintu to bayan an tashi za a tafi to annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce baffa Abbas ka tsayar da shi a bakin hanya ya a bari mu gama wucewa ba ku na sallan ku taho dan ya ga rizinar Allah wannan abun ko duk yanda zan yi magana akan fatu Makka in bai faɗe shi ba wato sai yanzu kaman akwai wani gidi a zuciyata wanda ban faɗa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace a tsaya a gefen hanya Abu Sufyan ya zo wucewa a jama'a su zo wucewa a kaida Abu Sufyan a nan wajen aka rinka wucewa jama'a jama'a kabila kabila malam wannan ya zo ya wuce waɗannan su zo su wuce wannan in an yi dandazon waɗansu mutanen bai san su ba amma kai da ka gansu ka san akwai waɗannan yan tafi ne waɗannan suwaye ce suwaye ne ya ce cap wannan ina mu ina su rikicin salma kawai da gifar da waɗannan aish ina mu muzaina wai yan zuban nan su ma sun bi ku ashe sai ga sunan su ma ana nan wajen sai ga ansara wannan sun taho al-ansar tawagan mutanen madina an taho tare da su ijama ga tutar su ana tafiya malam cikin kafaita da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tambaya ku na tawaga saba ta zo ba wannan suwa ya tafi mutanen Madina ne sai inda ya koma ko sai shi cuk ha mai duk da haka dikin sa sai bari yake
maza ba yace a tsayi da shi ya garin dinar Allah ya ga taro da dandazon masoya Allah da manzon Allah wanda suka sadaukar da ransu da dukiyarsu da lokacinsu da garinsu da duk wani abu mai tsada nasu saboda Allah da manzon Allah su ne suke wucewa aka zo ana ta tahowa ana wucewa zuwa can sai ga wata tawaga Khalid bin Walid kasan da za a shiga Makka wannan bayan an ga an wannan ne fa za a shiga Makka Khalid bin Walid ya jagoranci wata jama'a wata tawaga wanda ya bi ina jin ta kudai ne anan ne aka dan samu wasu za su dan yi mashi wannan dan manzo Allah yake kar a taba kowa amma dai ya Khalid kan shi wajen sa wasu sun nemi su dan yi taurin kai ya kashe mutum biyu sai to manzo Allah mu dai sai a hankuri dan sun dan kawo mana dan tsaiko gaskiya na kashe biyu cikin su sai kawo an ce aka ce ai to ai dai a dai ya hakuri Allah sun nemi su dan bata lokaci shi ba ruwan sa kawai Khalid kar ka manta shi ne ya yi komandin fa a Uhudu shi ne ya hau saman dutsen Uhudu lokacin da jabalur rumat waɗanda manzon Allah ya ajiye a saman dutsen nan suka gangaro jabalur rumat kaulin da aka ajiye a baya yace kar ku sauko duk yanda kuka gani ku ci gaba da harbi kawai sune defenders din manzon Allah a wannan lokacin amma suka gangaro suka taho to kuma dama a ka'ida idan defenders suka yi sama to ya aka kawo counter a takka sun ci jiyo to duk abin da zai faruwa zai faru haka yake a kawai shi kenan sai suka ga haka me zai faru to Khalid bin Walid shine ya hau saman dutse sai ya gano waɗannan maharban sun sauko sai ya sauko yace to mu komo mu jiyo to shine jiyo wanda aka yi anan ne waɗanda duk aka kashe aka kashe sayyidina Hamza su Mus'ab bin Umayr su Sa'd bin Rabi' haka manyan dakarun manzon Allah wanda wani manzon Allah da ya ganshi sai da ya hawaye da ya ga Hamza sai da hawaye suka zubo masa an gige kashi an dadda ta cikin saba wacce ta dace shin nan ma ta sa akai wannan abu sai da ta zo nan wajen da aka je fato Makka manzo Allah ya zo ya tarar da an dadda Hamza an farka cikin sa an fitar da hanta sa an ciza an gatsa an furzar an jefar yace wallahi sai na yi wa mutum 70 irin haka Allah ya saukar da aya akwai ruwan da suke shine dalilin ayar ta sauka wa in aqabtum fa'tibu bi misli ma uqibtum bihi wa la in sabartum la huwa khairun lis sabirin wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi daikin mimma yamkurun in an taba ku taba irin kalar tabawar ku inda za ta yi hakuri yafi ga masu hakuri maza Allah ya ce na yi hakurin magana ta kare sai ga Hind bint Utba wacce ta dauki din garbu Hashim bin Harb ita ba kanta ta zo za ta musulunta kuma manzo Allah ya karbe ta musulunta matar Abu Sufyan din Khalid bin Walid to shine anan wajen ya musulunta shi ma gashi tare da manzo Allah ya jawo tsawa ga mala yana tafiya ana kadawa ana harare yana cijewa an ta kibe ne Khalid ba la yanamu wala yatruku ahadan yanam haka ake mar kirali baya bacci baya barin kowa ya bacci idan ya komandin yaki shi yake gadin mayaka da kansa ba magana bai koma kai mai kwanta ba a shi zai tashi da daddare kowa yana bacci amma yana cewawa yana gadi asuba na yi zai kira sallah ya wuce kuma a bada sallah ya jagoranci sallah ya bayar ya tsaura kamara ya ce to siru ala barakatillah ku tashi mu tafi kuma akan abu da safe yake fara yaki shi in aka san Khalid ya koma ya mai da takobin sa to sallah za a yi in aka idar da sallah kuma abinda zai fara yi kenan da ya tashi yana tasbihi zai ja takobin sa kuma ya hau abun hawan sai ce to siru ala barakatillah mu tashi idan kuma da dare ba bacci yayi sallan nafila yayi tsayuwar dare ya miƙe ya kewaya ya zagaya ya kai san ya kai san ya kai san haka yake kwana yana yi ya tada mutane a sallar asuba ana idan da sallar asuba kuma zai hau yaki zai hau doki kuma ya da kuma ya ce to bismillah mu fara abta albarkar Allah aikin sa kenan to shine yazo yanzu shi ma gashi tare da sunan Allah sai aka gan shi Khalid ne waye wannan to Khalid dan da ya hango ma da farko ya dauka manzo Allah din to saboda yanda ya ga tawagar dandazan an hadu mala maya kare kai kake ji cewa yake wannan ko shi ne to yace ba shi bane waye wannan ce Khalid bin Walid ne yace gulam haka yake cike sai masa wai gulam ce a yaro yace shi ne yace shi ma ya fike nan yace a ai gashi nan tare da su yace ina mu ina rikicin waɗannan yaran
yace tukunna dai ka tsaya ka saurara yana nan tafi zuwa can sai ga tawagar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatun kare aka ce ba abun da kake gani sai dandazan mayaka sun lullube fuskokin su idanuwan su kawai sake hangowa daga nesa kwayoyin idanuwan su kawai za ta zama tsuu haka baƙaƙen kaya malam an sa kaya da sulke da kwalkwali an yi nadi malam an sun karo kawai ba abun da kake ji sai karar sulke aka ake tawowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsakanin su ga jefa da muhajirai ga ansara wannan sayyidina Ali yana rike da tutar gidan annabta tutar ali baitin nabi yana rike da ita tana kadawa malam nan kuma ga gangamin mai tutar nan babba wacce take fara wucewa kafin manzo Allah ya taho sannan yace to Abbas Abu Sufyan ga manzo Allah din sa gashi nan sai shi ne yace kai mulkin dan nan naku ya kasai sai Abbas yace kai kanka Abu Sufyan annabta ce wai haka ya Abu Sufyan innaha an-nubuwa yace fa na'am idan yace to hakan din shikenan hakan din ane mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake ga fita an shiga Makka a wannan lokacin ba da ihrami ba saboda da kayan gida manzo Allah ya shiga amma ya shiga yana mai kaskantar da kai sayyidina Rasulullah an ce ya sunkar da kansa har sai da ya zama jemun sa yana taba kirjin sa ya sunkar da kansa haka ya shiga wai nuna kaskantar da kai ga Allah madaukin sarki Makkan da aka kace ashabul fil saboda ita gashi yanzu Allah ubangiji ya ce manzo Allah ya shiga garin in ta kama ayi ai ba da niyyar aiki yaje ba da ya bi da niyyar umra ko wani abu ne ai zai sa ihrami bai sa harami ba haka ya shiga duk abun da ta kama ayi a garin Allah ya jefa tsoro a tsakanin gutakan su suka rasa yanda za su dala yana kama hanya ya wuce ya tinkari dakin Ka'aba kai tsaye yaje ya tarar da gumakan da ke cikin dakin Ka'aba ya rinka sa abubuwa sanda yana zunguro su suna faffaduwa yana ja al-haq wa zahaqa al-batil ja al-haq wa ma yubdi al-batil wa ma yu'id yace gaskiya fa ta riga ta zo yanzu duk wani gunki gunki wajen 360 ne kowace kabila tana da gunkin ta duk wanda suka samu sabon kafintan da yake sassaka gunki sai aka sassako sai aka kawo shi jikin dakin Ka'aba manzo Allah ya zo wajen yace ina mukullin dakin Ka'aba yake aka ce yana wajen Usman ibn Abi Talha yace a kira shi a kira shi sai kawo mukulli za mu shiga yace ba zan bayar ba yace ka ba mu mukulli shiga za mu yi kawai mu abinda za mu fito yace ba zan fa bayar ba sayyidina Ali ibn Abi Talib yana wajen yace ya Rasulullah sannan yace a karbi mukulli yace a karba sayyidina Ali ya kama shi ya dirke shi ya danne shi ya lalube ya cire mukullin aka je aka bude dakin Ka'aba manzo Allah ya shiga ciki yayi sallah tsakanin ginshikan nan guda biyu wanda yanzu idan mutum ya shiga dakin Ka'aba sun yi wa wajen alama a daidai wannan wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah bayan an gama sannan ya umarci Bilal ya hau saman dakin shi kuma ya danne wannan dinsa kunnan sa ya kwarruka kira sallah abinda ba a so su ji wani mutum ya ce kai Allah ya ji kan baban sa wani yace bai rike wannan abun kunya ba da ya dona abun kunya a ce yau yana nan dare ya ji ana wannan kiran sallah haka shi kansa wanda ya wannan magana sai da musulunta wasu mutane suka ne wuce ya suka ji ana kiran sallah da aka kai karshe suka kece da dariya manzo Allah ya ji suna dariya sai zo nan kai wannan zo ya zo ya zo nan waje yace masa zauna yace bari na koya ma yanda ake kiran sallah yace Allahu akbar yace Allah har aka kai karshen kiran sallah da aka gama sai cito kai zaka yin zaka rike yin kiran sallah da aka tafi aka bar Makka aka bar Attab ibn Usayd shine gwamnatin manzo Allah na wajen wannan mutumin shi yake kiran sallah ba magana da sa'a da keci bane a'a manzo Allah ya shiga duk gumakan da ke ciki aka fitar da su sannan ya tafi ya dawafi ya dawafi a daki wani kauri an sai dawafin ya fara sannan ya shiga bayan ya gama sannan sai yace a mayar wa wannan mutumin mukullin sa sayyidina Ali radiyallahu anhu yace masa to Usman ibn Abi Talha ai ka gani dama ai baba ne kai ba sai yace to sai ka kwata ya yace ana baba ka sai ka kwata an ki a baka ba za a bayar din ba in kai sai ka kwata manzo Allah yace a'a Ali ba ki kayan sa mu ba ka abar sai ta da mu ubangijin dakin Ka'aba ne a zuciyar mu a rabu hidimar ka muka zoyi amma dai ba isa sa mata wani abu ba yace a yanzu bayan ka kwace din ya san kuma babban sa Abbas shi ma na so ba shi dakin ka ba mu kullun amma kamar ido mun yace to aiko wallahi ya yadda kai annabin Allah ne ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah shi kuma dalilin musulmin da suke da haka kuma Allah ya tarifa yana da wafi akwai mutumin da ya koye a fudala ake ce masa ya koye abun wannan dinsa takobi a ciki ya sa wa takobin guba yayi koyin takobin ana cewayawa a dakin Kaaba ana cewayawa sai ji manzo Allah ce fudala ne yace me kake balladi tuhaddisu bi nafsa me kake zanta a zuciyarka aw balladi tuhaddisuka bihi nafsuk me zuciyarka take gaya maka sai ta zikiri nake yace a kai ne ba da gaskiya yace abin da ke cikin zuciyarka Allah ba zai bari kai ba yoyoyo kalli na gefen sa yaga kowa har ka gaban sa yake bai damu ba manzo Allah kowa yoyowa bai ba haka yake ga masa ba maganar an ga abin da yake zuciyarsa abin da yake cikin zuciyarsa sai manzo Allah yake ga masa yace kai ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah aha akwai kuka fa ibn umayya wanda su kawai wannan ne su kyauta aka yi musu suka musulunta akwai wanda aka zo kamar irin wannan sayyida ummu hanif binti abi talib ita ma akwai mutum biyu daga cikin bangaren surukanta suka je wajen sa suka fashe sayyida ali ɗaya daga cikin waɗannan hudin ne da aka ce an ga ya biyo gidan yanzu zai kama shi tace ba zai kace shi ba yace a manzo Allah ya bar dama a kace shi ta tashi ta ce ya rasulullah nazo wajen ka yace me kike tafe da shi ya ummu hanif sai da ni ke tsaye yace wane da wane suka je wajena suka fake ni na fakar da su amma kuma ga Aliyu ya zo ya ce ka ce a kashe su in an gamsu dan haka sai ya take su ya addabe ni ka san kuma bazan iya da rigimar sa ba yace laqad ajarna man ajarta ya umma hani wanda duk kika fakar mun fakar da shi ya umma hani su ba take su ba wannan kallifa duk wannan abun fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abun da ake ji a fatu baka akai ba kada abu an tunzura shi ya dade da daukewa sai na daukan sa amma kuma gashi da ranar daukan fansan manzo Allah ya yafe shine al'afu indal maqdira ka yafe sanda kake da ikon daukan fansa ikrima ibn abi jahl dan abu jahl ne shine yake jagoranta maisara jekan hagun din yakin kafirai a uhudu ya kama hanya ya gudu shi ma ya samu labarin an ce manzo Allah ya zo aka ce za a fakar da shi ya taho kafin ya ce manzo Allah yake cewa ya fikir ikrima ibn abi jahl مسلما مهاجرا لا تسبوا اباه فان سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت اكرم قال ابو جهل زي زو مكه انا مسلمي من هجره daga yanzu kar a ƙara zagin babansa kuma dan abu jahal ne zagin mamaci ba abin da yake yi sai dai ya cutar da dan uwansa mai rai kuma ba zai kai ga mamacin ba tsinan ne aidan ka tsine mardama a tsine yake wanda ba tsinan ne ba dan ka tsine mar ba zai tsinu ba aha kalmar ka ba za ta rage wanda ba ragagge ba kamar yanda kambamawarka ba za ta ƙara ragagge ba dan ragagge ne wannan kuma ya riga ya tumbasa so ka fado ka magana ta tankisi kana bata lokacin ka ne da energy dinka ba zai ragu ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tayi musu to haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka ka in muka je fato makka yau ba za mu yi darasin karatu dan haka mun dai hakura a nan wajen da ya makka amma dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka a wannan rana kamar yadda muka faɗa ranar 20 ga watan Ramadan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 8 wanda shine daidai ga 10 ga watan January a miladiya tana da shekara 630 daidai haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga garin makka tare da girmamawa da daukakawa da darajawa kuma babu wanda bai yafewa ba mutanen makka da suka ga haka suka zo suka taru suka yi dandazo a gindin dakin Kaaba yana fitowa ya tara su ya ma'ashara quraish ya kutaran quraishawa ma ta zunnuna annaki fa'ilun bikum me kuke tunanin yau zan yi muku ne suka ce khair alkhairi akhun karimun wa ibnu akhin karim dan uwa mai girma wai yau haka ake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kajiba wai manzo Allah ake cewa dan uwa karimi dan uwa karimi aha kaga an ga uwar bari kana manzo
Allah yana kallon su ya hanga ya hanga ya haga ya ga waɗannan akwai waɗannan mutanen banzan da suka yi mata abubuwa na rashin kirki Imam Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba abin da zan gaya muku yau sai abin da dan uwana Yusuf ya gaya wa dan uwansa bayan ya samu nasara akan su ita ne yake musu ce musu yi la tasriba alaikum alyawm yaghfiru Allahu lakum yau babu wata tashin tashina babu wani tone tone ku tafi kawai Allah ya dafarta muku haka annabi Yusuf ya fada zamu zo maganar gaba yace ni ma yau ba komai izhabu fa antum at-tulaqa ku tashi ku tafi kowa an sake shi nan wajen ba sai su musulunta ba kowa ya shiga gari kawai ya tafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbe ta to haka fa Allah subhanahu wataala dan haka wannan tarihi na shigar manzon Allah Makka tarihi ne wanda duniyar musulunci ba za ta taba mantawa da shi ba domin daga nan ne kuma yanzu Makka ta zama gidan musulmi yanzu dan haka ba a buƙatar kaura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun waliya babu hijira bayan an yi fatu Makka dan haka yanzu kawai sai dai ayi jihadi kuma sai dai niyya mai kyau haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga garin Makka har ma wasu suna ganin tunda ya shigo garin shikenan dan ya ce wallahi Allah ya san garin Makka shine garin da na fito a cikin garuruwa yace amma da ba dan mutanen garin sun fitar da ni ba da bazan fita ba amma yanzu gashi manzo Allah ya gaya masa yayi wannan akai amma bayan an gama an je Hunaini an samu gadimar Hunaini an yi rabo an babbawa mutane manzo Allah ya babbawa Quraishawa da al-mu'allafati qulubuhum waɗanda aka babbasu al-ansar ba basu komai ba manzo Allah ya rika suka rika cewa wannan abu mai zai faru aka zo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ga fa abin da yake faruwa sa'id ibn ubadah ya zo ce masa ya rasulullah mutanen madina fa suna jin kamar duk kai kyautar nan su baka ba su ba yace to kai kuma kana tare da wa yace ah kana tare da mutane na ni ma mutum ɗaya ne daga cikin su ai yace to fara mun su a waje kaza aka tara su aka yi meeting ya hana mutane su shiga amma akwai muhajiran da suka ce kai bari mu kutsa kar mu bashi daga shi sai ansar kadai ba musamman ne zai faru ba aka shiga suka shiga suka ce to yace to ya ku ansarawa yace shin ba na same ku kuna gaba da juna ba Allah ya hada kanku da ni ban same ku kuna batattu ba Allah ya shirye ku da ku da ni ban same ku kuna kaskantattu ba Allah ya dauka ku da ni haka ne ko ba ai haka ba suka ce haka ne ya rasulullah yace to ku ma ai kuna da abin da za ku faɗa gare ni suka ce a me za mu ce wallahi kuna da abin da za ku faɗa in kun faɗa kuma za a daddaka ku yace to me za mu ce maka ya rasulullah ce sai ku ce ba an koro ka ba muka karbe ka ba mun same ka baka da shi ba muka baka ba mun same ka an ƙarya ta ka ba muka gaddata ta ka ba ba mun same ka an kafirce da kai ba muka imani da kai sai kun faɗa haka muku ne ba suka ce wane mu mu faɗa wa Allah da manzon Allah wannan ka ji sa bai ko wane mu mu faɗa wa Allah da manzon Allah kuma gaskiyar ce manzon Allah ne ke su faɗa amma suka ce a'a wane su su faɗa ka ji yanda ake ladabi manzon Allah ma ya ce su faɗa din ka ji ba ina ce kana fahimtar wannan magana manzo Allah ya ce ai inda kun so za ku ce kaza da kaza duk abin da ya fara za su iya faɗa amma suka ce wane mu mu ga yawa Allah da manzo Allah wannan maganar wanda suka san annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce to ina fata ina so in tambaye ku zai muku daidai mutane su tafi da awaki da raquma da ganimomi su koma da su gidajen su ku kuma ku koma da manzon Allah gidajen ku ya muku daidai haka suka ce wallahi mun yadda daga nan suka gane ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ashe zai koma Madina tare da su to bayan an gama zaman Makka aka fita Hunaini a cikin Shawwal aka gama aka zo aka yi rabon ganimar Hunaini manzon Allah ya koma Madina to yanzu mu dawo suratul Yusuf darasin da muke yi a cikin suratul Yusuf alaihi salam a ajiya idan ba a manta ba muna cikin talqis na suratul Yusuf alaihi salam Suratul Yusuf alaihi salam kamar yadda muka sani ta zo mana da abubuwa da yawa daga cikin abubuwan da ta zo mana da shi shine tana nuna cewa idan ana yi wa mutum hasada komin yanda za a mar ba za ka durkusa da shi daga samun abin da Allah Ubangiji ya kaddara zai samu ba sai sa ma ne Hausawa suna cewa hasada ga mene hasada ga mai rabo taki taki ce taki irin wanda ake zubawa a gona fa wato kai ne ƙara amfanin gona yake yi kenan to saboda haka sayyidina Yusuf alaihi salam ajiya yayi wannan fasarar mafarki akan cewa za a shekaru na amfani in an yi amfani ku yi noma na shekara bakwai ku boye abincin ku ku bashi a zangarniyoyin sa kar a tashi bayan nan shekaru bakwai masu tsanani za su zo wannan abincin nasu sai sun cinye duk abin da kuka tanada har ko ratsayin da za su sannan bayan sa kuma sai kuma wata shekara amun shi wata shekara ka zo kuma yafi bazalika amun fihi yuwatu an-nas wa fihi ya'sirun za a taimaki mutane za a samu amfanin gona za a samu ƴaƴan itace za su yi kyau har za a cin irin juice da sauransu aka zo ga wa sarki sarki ce a kira mun wanda yayi wannan fasalar mafarkin da dan Aisha ya zo wajen ka a kurkuku ya same shi sai ta kafin na fito ina so a tambayi sarki ya labarin waɗannan matan nan da suka yayyanke hannuwansu a sakamakon gani na sarki ya sa aka bincike su suka ce to mu ne ba mu san wani abu na mu na ba a tare da Yusuf amma a nan wajen sai matar wannan Aziz din uwar dakin sa sai ta ce to yanzu kan gaskiya ta bayyana ko da nace muku a shi ya neme ni ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusana wa azabun alim yace to wannan magana da na gaya masa lalle hakika ni ne na neme shi ni ce na neme shi da kaina amma gaskiya yake faɗa da cewa da yayi ita ce ta neme ni da kaina da kanta saboda haka yafi ni gaskiya yau gaskiya ta faru dan haka bai neme ni ba ni na neme shi kuma bai yarda ba yace to ai abun da yasa na faɗa haka dan shi ubangidan nawa ya san cewa ban cuce shi ko ban haince shi ba a boye kuma Allah baya shiryarwa da wanda suka zama kaidi na masu yaudara zalika liya'lama anni lam akhudhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kayd al kha'in sai ce kuma amma wa ma ubri'u nafsi ba fazance zan kubutar da kaina ba akan wannan abu saboda ita rai zuciya mai umarni ce da ayi mummunan aiki sai wanda Allah ya ji kansa dan haka ni ba kokari na bane yasa na iya tsallake wannan kaidin nata to anan ne sai sarki ce to ku zo mun da shi yanzu ina so na ke bance shi ga kaina yayin da yazo wajen sa yayi magana da shi ya ce to yau kai a wajen mu mutun ne amintacce kuma tabbatacce zama ya kama ka anan garkin to sai ce to in har za ku sani a cikin tsarin ku na masarauta ga inda nafi kwarewa qala ja'alni ala khaza'inil ardi kabanni akan taskar kasa wato sai aka nada shi a matsayin minista na mineral resources inni hafizul alim dan na iya wannan kuma masani ne akan wannan daga nan ne ake cewa idan ka iya abu an tambaye ka kace eh gaskiya na iya baya daga cikin wannan maganar nan da ake cewa man qala ana falaysa huwa hadisi ba ingantacce bane eh ba magana bane idan ka iya abu zaka fada kace Yusuf da shi fada sai ni hafizul alim aha saboda haka haka ne in ka iya abu za ka tambaye ka ce ina iya haka ne wanda baka iya ba kuma ka ce baka iya ba ka huta ka hutar shikenan magana ta kare kar kai dabara kar kai tabarin zance abinda duk baka gane ba sai baka gane ba sai ne ah yau kai da wa faqa kulli dhilmin alim ai to dan baka dan ka ce baka iya ba to me ne akwai kuma ba ba ai ka da iyawa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanda jibril ya ce masa ikra mai tawa ma ana bi qari'in kake yace ta ni ba karatu nake ba fa sannan ita masa ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq haka to annabi yusuf ya fito da ya fito kamar yadda na gaya mana da zai tafi yayi ban kwana da mutanen kurkuku yayi wanka yayi kwalliya yayi ado halittar nan ta ta kara fita yayi ban kwana da su yayi musu addu'a yayi musu wa'azi sannan ya fito yakin karifa da sarki akwai ruwan da take aka ce sarkin da ya ganci sai da ya mike saboda kurjini malam da Yusuf yazo ya tsaya yace sarki ga ni yace ai abin da nake tafe da kai na ga na kai mai ilimi ne yau kai amintacce ne kuma zama ya kama ka anan garin yace ta in za ku sani a matsayin administration ɗinku to lalle ga abin da za ku bani to bayan yayi wannan maganar to kuma menene zai biyo baya sai waɗancan ƴan uwan nasa da suke zaune a gari mulki nan ya karkaba Yusuf ba a iya yin komai sai da shi
haka dama Allah ya magana yace wa kadhalika makanna li yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haythu yasha nusibu bi rahmatina man nasha wa la nudhi'u ajra al muhsinin wa la ajra al akhirati khairun lil ladina amanu wa kanu yattaqun haka muka tabbatar da yusuf yayi tamakkuli a ban kafa yana kaiwa da komowa duk inda yake so yana fantamawa a duk inda yake so yace rahamar mu dama muna ba wanda muka ga dama mun ba wa yusuf kuma ba ma banza ta da aikin wanda ya kyautata yusuf ya kyautata dan haka mun saka masa sai ga yan uwansa sun zo can gari yayi zafi misra ba abinci ana ta koyan abinci dole kauyuka da gefe gefe saboda ga can kasar sham sai suka gangaro suka taho garin suna shigowa gari yana ganin su sai gane su fa arafa mu hulul munkirun bayan ya gaba yi musu tadhib da musu awu sun zo za su yi awu ta yin abinci aka ta duk wani wanda zai ci abinci a cikin wannan zaman da Yusuf yayi ba sai da ta kai ga duk wani abinci da yake yankin gundumar mulkin masarautar Masar to yana karkashin kulawar Yusuf ne alaihi salam tattalin arzikin su kuma dama na noma ne duk yana hannunsa kaji Allah kai nan ake so a zo amma matakin farko na zuwa wajen shine rijiya sai da aka jefa shi rijiya aka rika yi ihu ana jifan sa ko a yi da sai aka kace shi aka dauko shi aka ce bawa ne aka rika yawo da shi gari gari aka sayar da shi ya koma gida yana baranta a gidan wannan da yake barantar matar gidan ta neme shi ta tada mar hankali a ƙarshe aka rika tasu aka sa shi a gaban mata yana kaiwa da komowa saboda a kaskantar da shi a nuna shi ba wani abu bane a ƙarshe aka sa shi a kurkuku amma daga kurkuku Allah ya fito da shi ya zo ya bashi wazifi mafi girma daga cikin waziran sarki wanda tattalin arzikin kasar baki daya a wajensa yake kuma ba kore kuma ga daga inda ya fito wato da ya tashi sai da yake a tambaye su zaman kurkukun da nayi da ne dan a gane cewa an sa shi a kurkuku ne dan a cutar da shi ba haka kawai ba kuma ma ta karkashin kasa ai Yusuf din ne yace rabbi sinu ahabbu ilayya sai ce Allah ai ni ka sa a kurkukun da biso wato an kai ajiyar sa ne kurkuku bayan yayi wannan sai ga shi wannan su kuma can gari yayi zafi sun zo da aka gama sai ce musu kai ku tsaya ko mutanen gari ina ne ai mutanen ga kasa kaza ne sai kun ga mun fara da ina kuke suka ce gari kaza suka gudu su ga su manyan mutane malam da haiba da fardiniya tare da su yace ku ƴaƴan waye wani da tijo ne Yakub Yakub kuma Yakub ƴaƴan sa nawa eh to yanzu ne mu goma ne ce iyakacin ku kenan sai a ai mun kai mu goma sha biyu shi dayan ya mutu yana karami shi kuma dayan yana ta wajen babansa saboda baban yana son su nuna baya so ya nisa da shi yace to bari ku ji in ga muku ku zo mun da dayan in gan shi in ba ku zo da shi ba ba zan ba ku abu ba fa illam tafuni bi fala kayla lakum indi wala taqrabun sai da san rawidu anhu abahu wa inna la fa'ilun za mu kokari ne amma dai da karle karle zai ba mu shi sai ta waya ran sa in kun tashi ku maida musu kudin su a cikin jakankunan su na burgamin su duk buhun da aka bayar na nan a sa na kaza in kun bayar ku sa kudin a ciki ku ba su na ba su kauta in sun koma za su gane
Allah
da Allah ya rubuna hadi dan karabu ila ali ma Allah ya rubu wata kila sun dawo ina so su dawo in aka koma in suka ga wannan kudin to ko ba komai baban ba zai bari a cikin kudin ba zai ce ku koma musu da kudin su ya za a ba mu abinci a kyauta in kyauta ne a ga mana kyauta ne amma wannan watakila yaran ne suka manta shine dalilin dawowa amma da za su dawo to dole sai mu hakura gobe in Allah ya dama dawo mun dawo tare da su insha Allah yau dai ayoyin ba da ba dama da cikin haka muke yi akai amma dai kisa sai da Yusuf haka take muna fata insha Allah ta'ala gobe mu karkare ta idan muka dira to kuma sai mu dawo kuma mu bita kuma bi tafasil insha Allah ta'ala na'am
alkhairi
na'am
ta farkon dai kisa bayan da ta annabi lura alayhi salam da wannan suna banda rubu shine ku ba da wannan sai mu ko ne mu
so in ma dai yana da wani suna wanda ba Lutu din ba to wannan sunan bai kai Lutun muhimmanci ba domin Lutu din Alkur'ani ya fada so saboda haka shi ko Alkur'ani ya fadi magana to kuma tattara duk wata hikima ake ya aje kuma sai a dawo akan ta Alkur'ani dan haka Alkur'ani dai da Lutu din ya sa masa suna kuma shine sunan sa da aka sani sannan tambaya ta biyu magana ta biyu shine eh babu laifi dan mutun ya sa wa dan sa suna Lutu ya sa wa annabi ne ai shi aikin banzan nasu al-liwahat ake ce masa saboda haka in kaje ana cewa dan ludu ne da ake faradin nan ai kuskure ne yake sawa ake cewa dan liwadi ake cewa amma ludu din suna annabi ne idan mutum ya ga ya sawa dan sa wannan sunan kuma yayi saboda ya sani saboda annabin Allah lutu alaihi salam na'am alhamdulillah alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك من طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا طالبا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها سلام إلا قضيتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين